zai ayyada dokar ta baci tare da tura sojojin kasar don taimaka wajen korar bakin hauren. Wani farfesan shari'a Joseph Nunn da ke jami'ar New York ya ce babu tabbas kan yadda za a yi amfani da sojojin Amurka wajen aiwatar da korar. Nunn ya ce,
"It really depends on what exactly the president is contemplating in terms of how..."
A hakikanin gaskiya, lamarin ya dogara ne da ainihin abin da shugaban yake sanye wajen yin amfani da sojojin. Ko yana son sojojin su tabbatar da doka da oda ne kai tsaye ga shirin korar bakin hauren. Shugabar kasar Hungary ya ce jakadun tarayyar Turai sun amince da shirin kakaba Rasha wani sabon takunkumi saboda yakin da take yi da Ukraine. Takunkumin zai kaikaici akasarin manya-manyan jiragen ruwan Rashan. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa an sanya sabbin takunkumin ne akan jiragen ruwan Rasha kusan guda 50 waɗanda Rashan ke amfani da su wajen jigilar mai. Takunkumin wanda ake sa ran za a amince da shi a hukumance a ranar Litinin mai zuwa ya hada da wasu kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane. Jerin takunkumin da kungiyar tarayyar Turai mai membobi 27 ta kakaba Rasha a halin yanzu ya hada da mutane da hukumomi sama da 2,000. Kungiyar ta EU ta fara sanya takunkumin ne bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine kusan shekaru 3 da suka gabata. Babban kwamandan mayakan Siriya da suka hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad ya faɗa cewa duk wanda ke da hannu wajen azabtarwa tare da kashe mutanen da Assad ya tsare su a lokacin mulkinsa na kama karya, to za a farauto su tare da yi musu hukuncin da ya dace. Muhammad al-Bashir, wanda aka naɗa a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi har zuwa ranar 1 ga watan Maris, ya yi kira ga miliyoyin 'yan gudun hijirar Siriya da su dawo gida tare da samar da haɗin kai da sake gina sabuwar Siriya da samar da ababen more rayuwa. Bashir ya ce kawance da masu kishin Islama ke jagoranta da suka hamɓarar da gwamnatin Assad za su tabbatar da haƙƙin dukkan mutane da kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke Siriya. Fiye da mutane 500,000 ne aka kashe a yaƙin, tare da tilasta miliyoyin mutane barin matsugunansu. Kimanin 'yan Siriya miliyan 6 ne suka nemi mafaka a ƙasashen waje.
Kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kano, inda rundunar 'yan sanda ke ci gaba da bincike akan matasa uku da ta kama da dubban miliyoyin naira da takardun kuɗi na dala da kuma sauran kuɗaɗen ƙetare na jabu, lamarin da masana doka da shari'a ke bayyana cewa al'umma na iya cutuwa idan mahukumta ba su ɗauki matakan da suka dace ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga kanan Dabo.
Rundunar 'yan sandan ta yi holin matasan waɗanda suka hada da Ahmad Abdullahi mai shekaru 30 daga jihar Borno, da Nura Ibrahim mai shekaru 25, kana da Muhammad Muktar ɗan shekara 35, dukkaninsu daga jihar Kano. Bayanan sir ne dai suka bada damar gano maɓoyar waɗannan matasa, kuma aka bankaɗo kuɗaɗen jabo fiye da naira miliyan 1,000 da dalar Amurka ta bogi fiye da miliyan 3 da kuma kusan sefa miliyan 2 ta jabo. Alhaji Sani Dada, da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar shinkuta Wafa a Kano, ya ce dama mambobinsa na sa ido sosai domin kuɓuta daga faɗawa komar masu ƙera kuɗin jabo.
Akan samu irin waɗannan abubuwan dama, amma gaskiya yawanci mutanen nan ba sa tunkaro kasuwanni irin namu, saboda daidai gwargwado yau da gobe ta sa an iya gane wanne ne mai kyau ko mara kyau. So mostly gaskiya 'yan kasuwa sun fi zama victim akan mutanen Wafa. Sannan kuma muna aiki kafa da kafa da hukumar 'yan sanda ko ta EFCC.
To, ko irin waɗannan kuɗaɗe na bogi ka iya shiga cikin bankuna a yi hada-hada da su? Malam Aliyu Wadana shi ne tsohon shugaban cibiyar ƙwararrun ma'aikatan bankuna ta Najeriya reshen jihar Kano.
Waɗannan kuɗaɗe ba yanda za a yi su shigo cikin banki, saboda bankuna sun ɗauki matakai da yawa. Kamar shi na dalan Amerika, bankuna yanzu akwai na'urori na zamani wanda suke amfani da shi, wanda idan ma ka shigo da ka kawo kudin bankin a gaban ka za a kirga wannan kudi. Na'urar nan idan akwai wani kudi mara kyau za ta cire shi. Kuma ba wai kawai kudi mara kyau bane, hatta ita serial number ta wannan ko dala ko euro ko pound da ka kawo, wannan na'urar da ke kirga kudin za ta dauki wannan serial number din, za ta fitar da receipt wanda da wannan serial number din, kuma sai ka sa hannu a kai cewa eh wa'annan kudaden da ka kawo kenan kafin ka tafi, sannan banki ta anshi wannan kudaden. Shi kuma na nera Nigeria shi ma akwai na'urori wanda suke kirga na nera din, so su kuma an horar da ma'aikatan banki wajen kula da yadda za su gano cewa wannan kudade masu kyau ne. Daga tabawa ma duk wani kudi na jabu da ya shiga banki, da ya shiga kenan, baya fitowa damun banki da zaran ta anshi kudi na jabu, ba ta mai damu ta, za ta rike neman hai ma dai ta nemi ta hada ka da hukuma cewa ga wani ya shigo da kudin na jabu.
Yayin da ƴan sanda ke cewa za su gurfanar da waɗannan matasa a gaban kuliya bayan kammala bincike, masana harkokin shari'a a Najeriya sun fayyace tanadin dokokin Najeriya akan masu wallafawa da yada kuɗaɗen jabu a tsakanin al'umma. Barista Ibrahim Cedi mamba ne a ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya.
Sashi na 18 shi ya bawa babban bankin ƙasa ƙarfin iko na shishi kadai da zai iya buga kuɗi na naira ko kuma na tsaba. Saboda haka duk wani mutumi ko hukuma da aka ga ta buga banki kuɗi na Najeriya wanda ba daga CBN ba, zai zamanto an aikata laifi babba, kuma wannan laifin za a iya tuma mutum a kotu da shi a ƙarƙashin ita wannan doka, sannan kuma za a iya tuma sa a ƙarƙashin dokoki da suke magana akan buga takardu na jabu.
Masu kula da lamura dai na cewa talauci da kuɗin yin arziki dare ɗaya na cikin dalilan da ke jefa wasu matasa cikin irin wannan mummuna ta'ada ta wallafawa da kuma yaɗa kuɗaɗen jabu a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari, ga zara da ci gaban labaran duniya.
A jiya ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya tashi zuwa kasar Jordan da kuma Turkiya, inda zai nemi haɗin kan ƙasashen yankin da nufin cimma matsaya guda kan makomar Siriya bayan haɓɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai kai ziyara a Aqaba da Jordan da Ankara a ƙasar Turkiya, inda zai gana da shugabannin manyan ƙasashen Larabawa da na Musulmai domin tattauna abubuwan da ke faruwa a ƙasashen Siriya da Isra'ila da kuma Gaza da Lebanon da yankin gaba ɗaya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Blinken na da nufin samar da daidaito tsakanin shugabannin yankin kan muhimman ƙa'idojin miƙa mulki a Siriya. Ya ce waɗanda sun haɗa da cikakken mutunta haƙƙin tsiraru da sauƙaƙa ayyukan jin ƙai da hana Siriya zama mafakar ta'addanci ko barazana ga maƙwabtan ƙasashe da kuma tsare tare da lalata tarin makamai masu guba. Blinken ya ce Amurka za ta amince da gwamnatin Siriya da ke bin waɗannan ƙa'idoji. Turkiyya tana taimakawa 'yan ƙasashe da dama da ke son ficewa daga Siriya bayan da 'yan tawayen suka karɓe ikon Damascus tare da hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a makon jiya. Majiyoyin diplomasiyar Turkiyya da suka zanta da muryar Amurka bisa sharaɗin sakai sunansu sun ce ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya suna gudanar da aikin kwashe 'yan ƙasashen waje daga Siriya tare da taimakon sojojin. Majiyar ta ce Ankara tana taimakawa wajen kwashe mutane 2,120 daga ƙasashe 21 waɗanda suka haɗa da Amurka da Canada da kuma Birtaniya. Jigilar kwashe 'yan ƙasashen ya kasance mafi muhimmanci musamman saboda rufe filin tashi da saukar jiragen saman Damascus tun bayan ranar Lahadin da ta gabata, jim kaɗan bayan Assad ya fice daga ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Zamfara, inda ƙalubalen tsaro da jihar ke fama da shi ke ƙara yawaita matsalolin take hakkin bil'adama da cin zarafin mata da ƙananan yara musamman 'yan gudun hijira. Kamar da wakilinmu a jihar Abdulrazak Bello Kaura ya laburta mana.
Ƙalubalen tsaron da ake fama da shi a arewa maso yammacin Najeriya musamman a jihar Zamfara na cigaba da tsunduma dubban dubatar da mutane cikin mawuyacin hali. Zuwa yanzu dai akwai sama da mutane 100,000 da ƙalubalen tsaron ya raba da muhallansu suke gudun hijira a wasu wurare daban-daban. Duk da yake a faɗin jihar ta Zamfara kam babu wani matsugunin 'yan gudun hijira a hukumance da aka samar sai dai wuraren da suke nema da kansu ko ne uwa da masu aikin tawalu da ke ba su wurare suna tsugunawa domin kaucewa hare-haren 'yan bindiga. Hakan ne yasa kungiyoyin fararen hula da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ba na gwamnati ba suka gudanar da wani gangami domin tunawa da ranar kula da kare haƙƙin bil'adama, wanda yayin gangamin suka ce sun lura da cewar a jihar Zamfara ana fama da matsalolin take haƙƙin bil'adama musamman mutanen 'yan gudun hijira da mata da ƙananan yara.
Sunana Ahmad Hashim, ni ne jami'in kula da shirye-shirye masu aiki da taimakon 'yan gudun hijira. An ci zarafin su an kore su daga mahallansu sun koma wani wuri inda ba su ba. Na biyu, an hana su samu abubuwan more rayuwa, shi ma cin zarafi ne, a ma'ana ruwan sha, abinci, kiwon lafiya da sauransu.
Sunana Zainab Nuhu. Abu ne ya ci ma mata tuwa ƙwarya saboda matsalar insecurity ɗin ga mahiyoncin mata, ba su da wuraren zama, suna baro garuruwansu suna zuwa a nan ne wurare na musamman inda ake keɓewa domin tallafa masu waɗannan mata. To a wuraren nan ma mata suna samun matsalolin cin zarafi da dama a wannan gari.
Baya ga matsalolin na cin zarafi, akwai matsalolin na rashin muhalli da rashin sutura da rashin samun magani da sauran ababen al'amuran yau da kullun da 'yan gudun hijira ke fama da shi a jihar Zamfara, wanda kungiyoyin suka bayyana cewa akwai buƙatar a tashi tsaye domin ganin an magance ma 'yan gudun hijira waɗannan matsalolin da sauran mahaƙoƙin da ake takewa na zamantakewar aure da ƙananan yara da ake bautarwa da sauran ƙalubalen tsaron da suka bayyana, kamar da shugaban na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar reshen jihar Zamfara Abdullahi Abubakar ya bayyana.
A gaskiya akwai ƙalubale da yawa, kuma abubuwan nan akwai damuwa don karuwa suke ba raguwa suke ba. Shi yasa muke kira ga dukkan masu ruwa da tsaki, musamman ita gwamnatin jiha, da su kawo dauki.
To sai dai gwamnatin jihar Zamfara da Lawal ya ce gwamnatin shi na iyakacin kokarinta wajen ganin ta share hawaye 'yan gudun hijira da sauran al'ummomin jihar da ke fama da matsaloli irin daban-daban, wanda kalubalen tsarin ya haddasar da ma sauran matsalolin da suke addabar jihar. Ya ce ya kaddamar da wani shirin na bada tallafi ga mutane 44,000 wanda za su amfana da kuɗaɗe domin ganin an magance matsalar sha'anin tattalin arzikin jihar.
In na ce maka babu 'yan gudun hijira a jihar Zamfara, ban yi adalci ba. Mun san da su, kuma akwai kwamiti wanda yake zagawa ƙananan hukumi don mu tantance mu tabbatar da cewa 'yan gudun hijira ne suno ne, don mu yi ƙoƙari mu san ta wani hanyoyi ne za mu bi mu taimaka masu ta wajen abinci, wurin kwana da makamantansu. Abu ne wanda yake ana yi, kuma za mu ci gaba insha Allah. Yanda ma nake gani, in Allah ya da nan gaba kaɗan ba za mu samu 'yan gudun hijirar nan ba, don maganar tsaro alhamdulillah ana samun sauƙi, kuma da ikon Allah kowa zai koma gidanshi ya zauna a yi cuɗanya tsakanin Hausawa da Fulani da duk wata al'umma ma a wannan jiha tamu, in Allah ya yarda.
Tambayar da ita ce, ko wani lokaci ne ake sa ran jihar Zamfara da sake komawa turbata ta zaman lafiya da aka santa da shi tun a baya? Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
Tuwa gaida Malam Abdulrazzaq, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka ɗauka wai ba.
Wannan takunkumi da muka shiga makwabtanmu kasashen mu'amunan mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba, wanda muke raba wuya ko dadi, ya zamana sun dora mana takunkumi. Wutan ma da muke sha ta Nigeria an yanke ta, abinda bamu saba ba da shi, saboda rashejeniya ce tsakanin mu da Nigeria. Shi wannan rishin wuta illa shi ba kadan bace,
amma za ba su iya kama mu, basu iya kama yaran mu ne, cin su mu ne, shan su mu ne, suturar su mu ne, makarantar su a tsadar rayuwa yanzu. Abinda zaka ba yaran ma ya gagare ka, namiji in ya mutu ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba, sai kai kwance kawai namiji ya turo kyaure sa gagare zo ya yi kwance.
Yadda muka yaye kallaban shirin kenan a jamhuriyar Niger Alhamis ta biyu a wannan shekara mai karewa. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta ukun ƙarshe a shekara ta 2024. Kamar yadda ɗaiɗaikun jama'a da dama ke ɗaukar maɗansu matakai da burin ganin sauyin rayuwa a sabuwar shekara, haka ma al'umma ke neman ganin hukumomi sun ɗauki matakan inganta rayuwarsu. A shiri na farko da muka gabatar daga jamhuriyar Niger bana, shirin domin iyali ya zanta da waɗansu matan aure da suka nemi a sa sunayensu, sabili da haka muka gabatar da su da sunayensu na yanka da suka hada da Zainaba da Yadi da Fatsuma da kuma Zuwaira waɗanda suka bayyana kalubale da iyalai suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma inda suke so al'umma ta mai da hankali akai. Ga abin da suka shaida wakilinmu Tamar Abari.
Wannan shekara dai da ta huce to Allah ya jikanta. Allah ya jikan mutum ban mu rasu ba. Eh ko ba haka ba. Tunda tsakani da Allah shekara ce mai kalubale. Hasali ma gare mu mata saboda dan muka dauki fanni na rayuwa. Mu muka hi shiga takura. Akwai fannin tsaro, fannin kiwon lafiya, fannin ilimi na yara, fannin likita. To wannan duka fannonin wannan alhamdulillah. In kika dauko fannin tsaro na kasa, yaran mu ne soja ake kai su kan iyakoki saboda kare lafiya ta tsakanin kasa da kasa da kuma lafiya ta tsakanin gida. Iyan mu ne ake kaiwa. In kika diba gungun nan nawa, in kika dauki wajen talibiri, kika dauki wajen difa, wajen kai dukkan in kika dauki Niger kin inda babu takura, to ina jin sai dai in ce kaman mu nan da magaran mu ne dai abin da sauki mai dan dama dama. Kuma iyan mu ne soja ake kaiwa, kuma su ne suka zamana su da suke zasu kare kasa, kuma su ne suke fuskanta kashe kashe har hari. Tunda dukkan dai in an je gurin kare kasa su ne ake samu kan fagen yaki. To kin ga nan an bar mana diyanmu marayu, an kashe mana su yara marayu, an bar mu da su, an bar matan mu sun zama zawarawa diyawa. Wannan ma kin lura matsala ce, barin zawara diyawa ga yara marayu. Wannan shi kadai aka barka da shi ukuba ne. To ina ga ita kanta rayuwa, abinda za a ci a sha, ina ga ilmantar da yara fannin likita kaka. Kuma bisa ga wannan abu ya zo na canjin yanayi, na canjin iko da ya shigo, aka sama kasan mu takunkumi. Wannan takunkumi da muka shiga, makwabtan mu, kasashen mu, amannan mu da muke tare da su na yau da gobe, ba tun yau ba, wanda muke raba wuya ko dadi, ya zamana sun dora mana takunkumi. Shi kuma takunkumin nan kanka babu magani a gida. Kin lura wannan rishin magani ya sa mace-mace a likita ba kadan bane. Bisa kan lafiya akwai matsala. In kika dauko fannin lakwal, to wutan ma da muke sha ta Nigeria an yanke ta. Abinda bamu saba ba da shi. Saboda rajajeniya ce tsakanin mu da Nigeria. Kuma wannan abin aka zo aka katse shi tsakanin mu da su. Shi wannan rishin wuta illa shi ba kadan bace. Saboda di baki ga likita in ana aiki, daga an cire wutan nan akwai da yawa sun mutu kan aihuwa, da yawa sun mutu ana musu tiyata. Kin ga kasuwanci da mata suke yi ya raunana. Nan ma ne mu kamar yanzu na dauka miki misali, mu nan jihar da magaran, ina ne wurin kasuwar mu nan shiga Nigeria, kasa makwabciya wadda muke ta tare da mu, da muke saye da saida yau da gobe, Kano ce, daga da magaran bisa zuwa Kano. To ketare iyakar ma ya zama na matsala. Mata abin tausayi, an bar su da yara saboda mata suke tare da yara dare da rana. To kin ga shekarar nan mu sai mu ce alhamdulillah.
To yanzu bari mu koma wajen malama Zuwaira.
Lalle ita wannan shekara ta tahi, amma ta bar mu da darura. To mun gode ma Allah tunda da ranmu da lahiyar mu, kuma Allah ya ce a roke shi, shi maji roko ne. Lalle ana shan wuya. Yanzu kin ga ko banki kika tahi daukan salar hikin tausaya ma ma'aikata, tun ko su ka wuni baka samu wata ran sai ka komo da sahi. Ganan ma ka san akwai wahala, abin da bamu saba ba. Ga tsadar rayuwa, in ka dauko kudin kamar an warce maka, Allah daidaita mu. Shi kadai muke fata, kuma su wannan shuwa gabanin su ma Allah daidaita mu.
Bari mu koma wajen malama Fatsuma.
Gaskiya muna cikin matsaloli wallahi, na mu da yara maza basu iya kama yara. Mu ne cin su, mu ne shan su, mu ne sutura su, mu ne makarantar su, mu ne lakwalkin su. Ga tsadar rayuwa yanzu, abin da zaka ba yaran ma ya gagare ka, kana ta bige da kelkaje ka samu can ka kamo ka bada. Yanzu wasu mazan ma mu har gudu suke su bar mu. Namiji in ya mutu ta yiye shi, tun da safe sai kai har dare bai zo ba, sai kai kwance kawai, namiji ya turo kyaure sa gagaga ya zo ya yi kwance. Gari in ya waye baki sanin ta yiye shi, daga masallaci ya tafi ya barki. Gaskiya muna tare da wahala. Ga an je shaguna komai yayi tsada, shinkawa daga 170 sai 150. In kana cin kilo 3 a gidanka, ai matsala ce banda kayan miya. Ita ma masara tsada, hatsi tsada, mure ga mu nan dai. Kayan miya in kika je da $100 ce wa ni, biki san ba ma abin da zaki tsinto. Kawai dai ana nan ana rayuwa dai.
Mu dawo sai yanzu kuma malama Yabi.
Bisa kan abin da zan mi na shekara wannan da ta huce, ta cikin tashin hankali, ta cikin bala'i da muka gani. Ubangiji Allah ya sassauta mu komai. Mun ga abu iri-iri, garishin abinci, ga wahalar yara, ga rashin magani. Muna cikin wahala mu mata da muke cikin gida, maza sun saka mu. Yo yanzu kamar iyaka. Muna zuwa Nigeria mu je mu saro mu zo. To yanzu da aka kawo wannan takunkumi da aka samu, ko ka kawo kaya bai da arha. Dole in kace tsada zaka kuma hallo ki saiwa. Kasuwa ita kanta tayi tauri.
To bari mu dawo wajen malama Zainab. To malama Zainab ga shekara ta 2024 ta kama. Kamar menene fatan ku ga waɗannan hukumomi da suka dauki mulki?
Alhamdulillah tunda dutsen rabobin wannan da aka gani muna nan bamu yi kasa a gwiwa ba. Alhamdulillah a'a bamu je ko ina ba wallahi bamu yi kasa a gwiwa ba. Illa iyaka muna fata wannan shekara sabuwa da ta kama dukkan abubuwa na ukuba da aka shiga Allah ya sare mana. Kuma zai ya sare insha Allah saboda muna sa ran insha Allah tunda akwai tattauna da ake tsakanin magabata na kasa da kasa. Duka abin da ya zahi gaban shi huciya ko ba haka ba. Muna sa ran wannan shekara insha Allah bi iznillahi ta'ala kuma kamar yanda magabata mu kai alkawali abin da ya kama wannan watan Janvier zuwa February za a samu ruwa komi. To muna ga fata ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu ci nasara bisa kan wannan abu.
Malama Zuwaira, menene fatan ki zuwa ga hukumomi?
To fata na kamar yanzu zuwa ga hukumomi alƙawullukan da suka dauka talaka suna ta murna, suna ta jin dadi, za a cika musu alƙawali, su yi kokari su cika kuma Allah ta yasu. Kuma abu na biyu su kuma talaka wannan addu'o'i da muke yi a gida ne, a daji ne, a masallatai ya na unguwa da na wata unguwa ma kaga ana yi ka tsaya kai. In yan Niger wanda ke wata ƙasa ma su kama da addu'a, addu'a ce ta kai mu wannan fage kuma insha Allah ba za mu bari ba in Allah ya so ya yarda kuma za mu ƙara ci gaba. Allah kai mu gaba da mu da masu ikon mu insha Allah.
To madalla malama Fatima, mene ne kiran ki zuwa ga hukumomi?
Ni dai gaskiya magabatan wannan namu yanzu da suka rungume mu, muka rungume su. Muna fata Ubangiji Allah ya kara musu karfin gwiwa, Ubangiji Allah ya taya su riko su yi adalci, mu dai a hudda mu daga wannan kangi.
Abinda muke so dan Allah dan Annabi a kamawa mata, tunda mu ne gida, mu ne komi, kuma gashi muna cikin talauci funmu da shi, mu mata taimaka mu ta kowace hanya ce.
To kadan kenan daga cikin dimbin matsalolin da suka addabi iyali a jamhuriyar Niger da suka sa zuciyar ganin sauyi karkashin gwamnati da ta kwace mulki. Zamu waiwayi batutuwan da suka ambato mu ga ko an samu ci gaba da kuma inda har yanzu ake bukatar zage damtse. Muna godiya ta musamman ga wakilin Mutamar Abari da dukan wakilan da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara da ke karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasar Ghana. Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla shirin namu kenan a yau, amma kafin mu yi sallama ga Zara da tishi muhimman kanin labarai.
Alwashin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa zai yi amfani da sojojin kasar wajen ta sakeyar miliyoyin bakin haure da ke zauna a kasar ba bisa ka'ida ba ya haifar da cece-kuce game da yiwuwar yin hakan da kuma halaccinsa. A lokacin yakin neman zabansa, Trump ya ce mafi munin matsalolin da Amurkan ke fama da shi shine bakin hauren da suke zauna a kasar ba bisa ka'ida ba. Tun bayan lashe zabansa, Trump ya wallafa a shafin sada zumunta cewa zai ayyada dokar ta ɓaci tare da tura sojojin ƙasar don taimaka wajen korar baƙin hauren. Shugabar ƙasar Hungary ya ce jakadun tarayyar Turai sun amince da shirin ƙaƙaba Rasha wani sabon takunkumi saboda yakin da take yi da Ukraine. Takunkumin zai kai kaici a kasarin manya-manyan jiragen ruwan Rashan. An sanya sabbin takunkumin ne akan jiragen ruwan Rasha kusan guda 50 waɗanda Rashan ke amfani da su wajen jigilar mai. Ƙungiyar ta EU ta fara sanya takunkumin ne bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine kusan shekaru uku da suka gabata. Babban kwamandan mayakan Siriya da suka hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad ya faɗa cewa duk wanda ke da hannu wajen azabtarwa tare da kashe mutanen da Assad ya tsare su a lokacin mulkinsa na kama karya, to za a farauto su tare da yi musu hukuncin da ya dace. Muhammad al-Bashir, wanda aka naɗa a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi har zuwa ranar 1 ga watan Maris, ya yi kira ga miliyoyin 'yan gudun hijirar Siriya da su dawo gida, tare da samar da haɗin kai da sa-yawar Siriya a samar da ababen more rayuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai kai ziyara a Aqaba da Jordan da Ankara a ƙasar Turkiyya, inda zai gana da shugabannin manyan ƙasashen Larabawa da na Musulmai domin tattauna abubuwan da ke faruwa a ƙasashen Siriya da Isra'ila da kuma Gaza da Lebanon da yankin gaba ɗaya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Blinken na da nufin samar da daidaito tsakanin shugabannin yankin kan muhimman ƙa'idojin miƙa mulki a Siriya.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi, ko kuma a shafinmu na intanet voahausa.com.